Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24 da 25. Kuna kuma iya kama mu ta tashar radio amfani da radio da Fara'a da Dalal FM duk a Jamhuriyar Niger ko kuma tashar mu na VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma ta yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masauraran mu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Baba Yakubu Makeri daga nan Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na rana. A yau Juma'a 1 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarin.
Majalisar Wakilan Amurka da ke garin Jai wato na ƴan Democrat ta tabbatar da ci gaba da binciken tsige shugaba Donald Trump a hukumance. Kayan Najeriya kuma ta zama ƙasa da aka bi kowace ƙasa mutuwar masu sakaran mama a nahiyar Afirka inji hukumar WHO. Hukumar FBI kuma da ke binciken manyan laifuka a Amurka ta ce tana binciken batutuwa sama da 2000 akan masu alaka da kungiyoyin kasashen waje da Amurka ta ayyana su ƴan ta'adda.
To idan muka shiga cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da azamar yakar labarin kanzon kurege masu ruwa da tsiki kuma suna ganin cewa
idan aka bar gwamnatin tarayya ta nemi ta takaita waɗannan hanyoyi kafofin da ake watsa labarai to abun zai zo ga ƴan jarida. A yanzu ƴan jarida suna cikin hali na tsoro saboda a kulle yomi masu mulki kullun suna kawo wasu hanyoyi da za su musgirama ƴan jarida.
Muna dauke da ƙarin bayanin wannan sai kuma gwamnatin Kano ta kaddamar da wani kwamiti don yin kwasfarima akan dokar jihar inda za a hukunta duk wanda aka kama da laifin garkuwa da mutane hukuncin kisa inda masana kuma suke cewa
kwamiti dai da aka kafa a gwamnatance shi kwamiti ne na gwamnati amma matsala irin wannan ita tana buƙatar bincike ne na hukumomin da suke da alhaki na bincike.
To duk wannan yana kunshe cikin shirin namu amma kafin mu kai ga yin haka sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Majalisar Wakilan Amurka da ke garin Jai ƴan Democrat ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige shugaba Donald Trump a hukumance bayan kada ƙuri'an ƴan majalisa na bangarorin jam'iyyun lamarin da ya shata tsari na gaba akan binciken. Bayan kwashe tsawon makonni na sauraron shaidu a sirrance, kakakin majalisa Nancy Pelosi ta tabbatar da cewa ƴan jam'iyyar su ta Democrat sun shirya soma jin ra'ayoyin jama'a. Wannan yunkuri na kasancewar Trump shugaban kasa na hudu zai huskanci yunkurin tsigewa ba a dauke shi da wasa ba a cewar kakakin majalisa Nancy Pelosi. Ta ce menene
what is at stake is our democracy. What are we fighting for? Defending our democracy.
Menene ke tattare da demokradiyyar mu? Me muke yi wa fafutuka akai? Kariyar martabar demokradiyya domin al'umma. Najeriya ce kasa da tafi kowa yawan mutuwar jama'a sanadiyar cutar sankara wato kansa a nahiyar sankara mama a nahiyar Afirka a cewar hukumar kiwon lafiya ta WHO. Karancin faɗakarwa da rashin gano cutar da wuri da kuma tsadar maganin cutar su ne manyan dalilan da ke haifar da mutuwar sanadiyar cutar sankaren mama a ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka. To amma a watan Oktoba wanda shi ne watan faɗakarwa akan cutar, ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama sun ɗauki bayanai akan cutar zuwa tituna domin ilmantarwa da kuma ɗaukar nauyin maganin wasu da wato masu ƙaramin ƙarfi da ke ɗauke da cutar. Zainab Muhammad da ta yi aiki a matsayin babban jami'ar hukumar shari'a a Najeriya a lokacin ne aka gano tana ɗauke da cutar a cikin watan Oktoba a ɓangarenta na Hagu.
I saw the result. The doctor said suspicious malignancy. I know when it say malignant it means cancer.
Na ga sakamakon binciken likitan ya ce da akwai alamar da zai haifar da sankara. Wannan alama ko na nufin akwai sankaran. wato sai naji tamkar rayuwata ta kare ina ji kamar na mutu hukumar lafiya ta WHO ta kiyasta cewa mutuwar da aka yi wato muduga 41 na sankaran mama an yi su ne a Najeriya a cikin shekarar 2018 adadin da yafi yawa a duniya Hukumar FBI da ke binciken manyan laifuka a Amurka ta ce tana binciken batutuwa sama da 2000 akan masu alaka da kungiyoyin kasashen waje wanda Amurka ta ayyana su 'yan ta'adda wani adadi da ke tabbatar da barazanan da kungiyoyi kamar Al-Qaeda da Hezbollah ke yi a halin yanzu akwai kungiyoyin ta'addanci 68 da ke hannun ma'aikatan harkokin wajen Amurka masu yawan gudanar da ayyukan jihadi kamar Al-Qaeda Wari waɗannan kungiyoyin zai baiwa Amurka dama ta ɗora hannu a kan ƙadarorin kungiyoyin da mambobinsu kana ta gudanar da bincike a kansu. FBI ta sabunta nazarinta akan kungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje da mambobinsu, tare da mai da hankali akan ayyukan ta'addanci da alkai da ke yi a cikin 'yan shekarun nan, inji Seamus Hughes, muƙaddashin daraktan sashen nazarin masu tsaurin ra'ayi a jami'ar George Washington. A cikin kungiyoyin 'yan ta'adda 5,000 da ake bincike a kansu, kimanin 850 a cikinsu suna mai da hankali ne a kan shirya ta'addanci na cikin gida, kamar tsananin wato tashin hankali na masu tsananin ra'ayi 'yan mazan jiya, yayin da saura kuma ke da alaka da kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje a cewar wani martani da FBI ta bayarwa murya Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu goyon bayan kungiyar IS sun fara ba da haɗin kai da sabon shugaban kungiyar suna amfani da shafukan sada zumunta na zamani suna mubaya'a ga mutumin da ba a gano wato ba iya gano yadda yake ba a cikin wannan lokacin. IS tana ta sanar da zaben Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi a matsayin sabon shugaban kungiyar a jiya Alhamis a cikin wani faifai da kamfanin dillancin labaran kungiyar na Amaq ya fitar wanda mai magana da yawun sabon shugaban ya karanto. Shine tuta a cikin tutocin jihadi, shine masani a cikin masana, kana shine sarki a cikin sarakan yaki, a cewar muryan da sashen leƙen asiri SITE mai kula da sadarwar masu jihadin ta tarjama. Sanarwar ta tabbatar da mutuwar tsohon shugaban na ISIS Abubakar al-Baghdadi da mai magana da yawunsa Abu Hassan al-Muhajir, wacce ta haifar da abinda masu fashin baki suke kwatantawa da tsananin murna a kan shafin sada zumunta da wasu dandali na aikewa da sakonni wanda na yanar gizo da ainihin magoya bayan IS suke amfani da su. Kalamar da ISIS ta yi amfani da shi wurin zaben sabon shugaban yana zuwa ne kasa da awa 24 da jami'an tsaron Amurka suka fitar da wani hoton bidiyo wanda ke nuna zaratan sojoji suka kai samami a ranar Asabar akan wato Al-Baghdadi kuma suka kashe shi a lokacin da ya nemi mafaka a wata haraba a lardin Idlib na kasar Siriya wanda ke kilomita kalilan akan iyakarta da Turkiya.
Duniyar kenan, labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Adalla, to yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. Daga dukkan alamu, gwamnatin tarayyar Najeriya tana shirin yakan kalaman batanci haikan. Domin baya ga tarar naira miliyan 5 akan wanda aka kama yana yada labaran kanzon kurege ko na batanci, yanzu ta ce za ta sa kafan wando daya da kafofin sada zumunta na yanar gizo ne. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoto.
Ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad ya ce gwamnati tana kokarin sa doka da za ta tabbatar da sa ido da kuma kula da yadda ake amfani da kafafen sada zumunta irin su Facebook da Twitter da WhatsApp.
Gory pictures from other lands are circulated freely via Facebook, WhatsApp, and Twitter, purportedly being from the killings in Jos or Benue State.
Misalin labarin ƙarya, Injilai Muhammad shine irin yadda aka dinga amfani da wasu hotuna daga wasu kasashe daban amma ake nunawa kamar daga jihar Plateau ne ko jihar Benue a daidai lokacin da ake ruruta wutan fitina a waɗannan jihohin duk da cewa minista bai fito fili ya bayyana irin matakin da za a dauka ba amma sakataren kungiyar ƴan jaridu na ƙasa Shu'aibu Leman ya nuna damuwa domin waɗannan kafafe su ne ƴan jaridu ke amfani da su wajen sauƙaƙa ayyukansu
lallai abun tsoro ne abubuwan da ke faruwa a waɗannan kafafen watsa labarai na social media to amma mu tsoron mu shine idan aka bar gwamnatin tarayya ta nemi ta takaita waɗannan hanyoyi kafofin da ake watsa labarai to abun zai zo ga ƴan jarida a yanzu ƴan jarida suna cikin hali na tsoro saboda a kullu yomi masu mulki kullun suna kawo wasu hanyoyi da za su musgira ma ƴan jarida musamman zargin da ake yi akan social media saboda haka idan aka bar gwamnati ta yi wannan to aikin jarida ma zai samu cikas mu a ganin ya kamata a zauna a yi muhawara a tattauna a ga hanyoyin da ya kamata a bi amma kai tsaye gwamnati ta shigo ta ce ga abin da za ta yi yana da hatsari kwarai kuma muna roko a sake dubawa a sake zama a sake tunani
bincike ya nuna cewa mutane miliyan 150 ne ke amfani da hanyoyin salula a kasar kuma ta waɗannan hanyoyin sadarwa ne ake yayata muggan kalamai da hotuna waɗanda ke zama ma al'umman ƙasa da mahukunta kalubale wani abu da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Niger Shehu Salih Rijau ya ce yana goyon bayan ai doka da zai duba al'amarin
to alhamdulillahi gaskiya halin da wannan ƙasa take ciki yanzu da abubuwa da ke faruwa a cikin akan maganar labarin bogi gaskiya yana ɗaya daga cikin abun da ke kawo matsaloli a Najeriya saboda mutum ne zai zanna yayi amfani da ra'ayin shi ba tare da ya samu sahihancin wannan labari ba sai ya ga ya tura an yi abu kaza na ƙarya to gaskiya idan za a dauki mataki da zai rage ko zai kawo ƙarshen wannan abu to ina tabbatar miki za a samu ci gaba za a samu zaman lafiya a wannan ƙasa namu
Shi ma shugaban kungiyar social media na Arewa maso yamma Adamu Attahiru ya bayyana ra'ayinsa
babu shakka dokar da gwamnati ke son kawowa na gyara ko tsaftace harkar social media abu ne mai kyau amma dai hukunta ko kuma hana social media gabaki daya wato kafafen sada zumunta na zamani hana shi gabaki daya kuskure ne saboda bai kamata laihin mutum daya ko laihin wasu ƙaragurbi ya shahi sauran mutane duka ba babu shakka idan muka diba wa'azoji da fadakarwa da ilmantarwa da gwamnati ke son ta yi da kuma malaman addini ke yi a cikin social media abu ne mai amfani saboda haka abinda wasu suka tafka na kuskure ko na shirme to gaskiya bai kamata a ce ya shahi kowa da kowa hada social media kulliyan ba
a kwanakin baya ma ministan ya ce duk kafar radio ko talabijin da aka kama da laifin yaɗa muggan kalamai ko hotuna zai biya naira miliyan 5 zuwa miliyan 10 abin jira a gani shine matakin doka da za a dauka akan dandalin sada zumunta na yanar gizo Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Kai da Madina Dauda da wannan rahoto Har yanzu dai akan harkar shari'a Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci cikin gaggawa ma'aikatar shari'ar jihar da gyara akan doka don yi wa duk wanda aka kama da aikata laifin yin garkuwa da mutane hukuncin kisa akan haka ne muka tuntubi wani masani Dr. Mai Kano Madaki masanin halayyar dan adam malami a sashin nazarin halayyar bil'adama na jami'ar Bayero dake Kano kuma mataimakin daraktan cibiyar nazari da bincike akan al'amuran jinsin dan adam ta jami'ar Bayero
inda magana ta farko ita ce dai wannan yunkuri da gwamnatin jihar Kano ta yi na kafa kwamiti da zai yi bincike akan abubuwan da suke faruwa da kuma hanyoyin da za a magance za mu ce wani kokari ne mai kyau ba dan ko ba sai dan matsalar ta faru tana faruwa kuma ana so a hana ta daga ci gaba da faruwa na farko kenan na biyu da na kalli composition na kwamitin
wato mutanen da aka sa
zaka ga akwai mutane nagartattu waɗanda su jajirtattu ne a inda suka yi aiki domin akwai wanda sun bar aiki da kuma waɗanda suke aiki din a inda abubuwan da suke yi so muna ganin in Allah ya taimaka musu za a haifar da da mai ido akan binciken da za a yi abu na uku shine kwamiti dai da aka kafa a gwamnatance shi kwamiti ne na gwamnati amma matsala irin wannan ita tana buƙatar bincike ne na hukumomin da suke da alhaki na bincike misali hukumar yan sanda ko hukumar jami'an tsaro na ciki now amma an dauka an ba wani committee to kalubalen da za su fuskanta shine akwai abubuwan da za su iya nema ba lalle su samu ba domin su ba hukumomin da aka sani da kwarewa wajen bincike bane ni a matsayina na dalibi dake karatun yanayi na laifuffuka a duniya ni a gani na ba aikin committee bane ya gano me ya faru ya za a magance ba domin matsalar ta tsaro ce akwai jami'an tsaro magana ta farko kenan ta biyu matsala ce ta bincike akwai hukumomin da aka dora bincike a hukumance wanda suka kare kan bincike aka kuma horar da su kan bincike matsala ta uku hukumomin da aka sa su wani hukumomin tsaro kawai wakilci suke da shi a ciki so ba su da karfin watakin da ka iya cewa fada aji fara daya a cikin committee amma za su iya fada aji amma karfi ta fara daya aji a fada aji so wannan duk kalubalai ne so kuma bayan matsala ta tsaro ce ta shafi jihar Kano ta shafi wasu jihohi ta shafi al'ummar Kano ta shafi wata al'umma
ta haka in na fahimce ka kamata a ce gwamnatin tarayya ko shugaban kasa ne ya kamata a ce yayi wannan abu
haka ya kamata gida ma magana nake gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta shigo ciki yan majalisar kasa sun shigo ciki sun tabbatar da cewa duka hukumomin da ya kamata su yi bincike a kai an dora musu nauyin su yi bincike kuma su fito da gaskiyar lamarin abin da ya faru kuma su fada abubuwan da suka faru din kuma a kama duk waɗanda suke da hannu kuma a hukunta su kamar yadda doka ta tanada a wannan kasar amma a jihar Kano of course mu ya shafa gwamnatin Kano ta yi hobbasa of course wani abu ne na alfahari amma abin ya wuce matsayin Kano domin Kano kalli abin da idan basira ya bar Kano ya tafi wata jiha ya bar al'adar Kano ya shiga wata al'ada ya bar addinin Kano ya shiga wani addini so in ka kalli waɗannan abin da suke sai ka ga cewa to gwamnatin tarayya ce take da karfi da za ta hada jami'an tsaro da lalle za a yi bincike mai karfi wanda zai fito da hanyoyin da ya kamata a ce an bi don magance abubuwan da suke faruwa irin waɗannan musamman me ya faru ya aka suka faru kuma ya za a magance ya kuma za a hana faruwarsu a nan gaba
ya ubangiji sarkin baiwa
Dr. Mekano Madaki masanin halayyar dan adam kenan kuma malami a sashen nazarin halayyar dan adam a jami'ar Bayero tare da Mahmud Kwari Masararo kada ku shafa sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 11:19 ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta kada kuri'ar amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a kan zargin cewa yayi yunkurin tirsasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Zargin da ya jima yana musantawa yau butun da shirin namu zai mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo
On this vote the yeas are 232
A wannan kuri'a da aka kada waɗanda suka amince su 232 waɗanda kuma suka ki amincewa su 196 saboda haka an amincewa wannan matsaya ba tare da wata adawa ta yi ta
The resolution is adopted without objection
Yadda shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta bayyana sakamakon kuri'ar da majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta kada a jiya Alhamis kenan inda ta amince da a fara binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shugaba Donald Trump wanda hakan ke nufin za a fara gudanar da shi a bainar jama'a. To dangane da matsayin da majalisar ta cimma, na tattauna da Professor Yusuf Alasan, malamin jami'a a jihar Missouri da ke nan Amurka, kan yadda ya kalli wannan sabuwar kura da wannan takaddama ta sha.
To wannan kuri'a dai kamar yadda ka sani zan ce an lale ta kuma ta lalu. Me nake nufi a nan? Wannan kuri'u da ko kuma ƴan majalisu na abinan jama'a na ƙasa gaba ɗaya, House of Representatives da suka jefa kuri'unsu yau, duk da ya zama na Democrat gaba ɗayan sun banda mutane guda biyu, gaba ɗaya duk sun amince da cewa wannan bincike da ake ya zama na ya ma wuce bincike, ya zama na tafi yanzu hanyar zancen yadda za su ige shi shugaba Trump. Na biyu shi ne za ka ga cewa babu Republican ko kwaya ɗaya banda wannan abin da Representative Amish, wato da Democrats ne da Independent guda ɗaya suke kaɗa wannan ƙuri'u, wanda kuma ya tabbata cewa sun kai adadin da ake nema na wannan matsayi na bincike ya zama ne ta kuma zancen tsigewa.
To Prof, kaman menene bambancin wannan bincike da aka ƙuri'a kansa za a fara da kuma wancan na baya da shugabar majalisar Nancy Pelosi ta fito ta bayanin cewa za a fara tsakanin waɗannan guda biyu, wataƙila masu faro za su san bambancin su?
To na farko dama shi constitution ya ba da dama cewa da farko,
wato kundin tsarin mulki kenan,
kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba da dama ga su abinnan 'yan majalisar ƙasa na House of Representatives ya zama na su yi bincike tukuna kafin yanke hukuncin kamar yadda suka yanke a yau, wanda aka zo aka kada kowa ya kada zabansa ko kuma ya kada ya tabbatar da cewa inda abin nan ya dosa. So dama an ba su abin nan shi wannan kundi ya ba da dama cewa da farko a sanar da jama'a tukuna, a sanar da ƙasa da kuma waɗanda za a kirawo don su shaida ga wannan al'amari. To an ba da wannan dama, in ka tuna an yi bincike na ɓoye. Me nake nufi a nan? An kirawo shaidu wanda suka ba da bayanansu kuma a ɓoye, ba ina nufin asiri, daga su sai 'yan majalisu na ƙasa gaba ɗaya na 'yan kwamiti na wannan kwamiti da aka zaɓa, duka daga su Democrats da Republicans su kaɗai ne suka ji waɗannan bayanai, kuma ba a yadda wannan bayanai su fito fili ba, in banda dai kawai za su iya cewa wannan wani da ya zo, misali ai Mahmud Lalo da ya zo ai ya yi bayanin abin da ya bayani mun amince da shi, amma ba za su iya faɗan bayanin nan da kai ba. To bayan da suka sami shaidu ko kuma shaidun da aka kira kamar wata najin sun kai 12, to a takaice sun tace waɗanda suke ganin cewa sun samu biyan bukata da suke nema. To shi ne har aka zo aka saka wannan rana ita ce ta yau, in ka tuna ai a wannan satin kamar kwana biyu da suka wuce ta speaker Pelosi ta yi bayani cewa in Allah ya kai mu da rai da lafiya dan alhamin za a zo a yi zancen a kaɗa ƙuri'u, a ga cewa wannan bincike da ake yi zai tafi daga bincike zuwa kuma abin tabbatar da zancen tsigewa. To wanda shi ne a takaice aka yi. To yanzu za ka ga cewa tafiyar za ta fi sauri, saboda me? Yanzu da ni da kai da duk wani wanda yake ɗan Amerika, in an kirawo shi ya zo ya bayani a game da wannan zancen tsigewa da ake so a yi wa shugaba Trump, maimakon a yi wannan a ɗaki da ake a ɓoye, yanzu za a yi shi ne a idon kowa, da ko 'yan jaridu za ku je ku gani, kashe kwarkwatar idon ku da kyamarorinku da komai da bayananku da za ku.
To ina matsayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ɗauka cewa ba za ta ba da haɗin kai a yi wannan bincike ba, saboda a cewar ta ba bisa doka ake gudanar da shi ba.
A gaskiya wannan furuci ne wanda suka shayi kuma suke yi, wanda ina ganin ni a yadda na fahimci al'amarin ba inda zai kai su. In ka tuna ai ba wannan ne na farko aka yi ba na zancen tsige shugaban ƙasa. In an yi, ka tuna ai an yi wa Nixon, zamanin Nixon an yi, kuma a gaskiya White House da ma'aikatansu babu wanda bai yi zamana za a ce bai cooperating da su mai yake da suna 'yan majalisar ƙasa ba da suke. Haka kuma da aka zo na wajen bangaren Bill Clinton.
Na fahimci ka dai kana nufin cewa duk wanda aka gayyata kenan ya zo ya ba da shaida a wannan bincike dole sai ya bayyana.
Kwarai kuwa, ai ya zama dole, in ku bai zo ba ta hanyar arziki to zai zo ku ta hanyar siya, don za a je a kamo shi ko a kamo ta, sannan su zo a gurfanar da su kuma su yi abin da suke so. Idan sun karya doka har ila yau bayan sun faɗi duk abin da ake so a yi musu doka za ta karya su. Dan kaga wannan sakina da ake faɗin aka yi aka aika wa mutum duk wanda aka aika wa yaki to fa gaskiya wato akwai baya da kura saboda akwai hukunci da za a yi wannan mutumin ko matar.
Professor Yusuf Alasan kenan malamin jami'a a nan Amurka. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako sai kuma mun jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Professor Yusuf Alasan da Zahara Aminu Fage da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa sai mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo da wannan shirin. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sabonmu na farko ya fito daga Mubaraka Aliyu Banga tare da Haruna Loki Baraduwa suka ce baki da salamu alaikum bai Hausa. Da fatan an wuni lafiya. A yau mun shigo wannan filin ne muna so ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Kaduna dan Allah su saki dan gwagwarmayan nan wato Dadiya ta. Idan kuma ba za a iya sakin sa ba to dan Allah a gurfarana da shi gaban koli domin ya fuskanci hukunci. Amma gaskiya ci gaba da tsare shi ba tare da umarin alkali ba wannan tawai haƙi ne. La'akari da cewa a dokar Najeriya haram ne a tsayar mutum fiye da sa'o'i 48 ba tare da umarnin alkali ba. Allah ya sa kiranmu ya kai ga kunnuwan da aka yi domin su. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yunkurin da kafar sada zumunta ta zamani wato Twitter ke yi na haramta tallar duk wani dan siyasa a shafinta hakan abu ne mai kyau duba da ganin yadda kasuwar masu tallar ɗan siyasa ke ci a shafukan sada zumuntar kamar wutar daji. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Umar Adamu Katangum da Ibrahim Danbafa Katangum da Joro Musa Katangum dukkanmu daga jihar Bauchi suka ce baki daya. Assalamu alaikum sash Hausa namu da Amurka. Hakika yunkurin gwamnatin jihar Kano na halalta hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da laifin satan mutane da neman kuɗin fansa tabbas wannan mataki yayi daidai. Ganin yadda matsalar ke neman gagar mahukunta amma ga dukkan alamun daukar wannan mataki zai rage girman matsalar. Da ƙarshe muke fatan sauran jihohi musamman Arewa maso yamma za su yi koyi da jihar ta Kano.
A gaida Abdullahi Abdi Toro da sakonnin masu sauraro. Masu sauraro kafin mu yi sallama da ku gasar filo da tushen muhimman kanin labaran a gafarce ni Baba Yakubu Makeri.
Tani ta ce za ta sauya yadda ake nazarin shugabannin Hong Kong da kuma wasu jami'ai da kuma yadda ake mayar gurbin su a cewar wani jami'in China a yau Juma'a. Shinchin Yao shine babban director mai kula da harkokin Hong Kong da kuma hukumar dokoki. Ya kuma faɗa wa manema labarai cewa jam'iyyar wato Communist Party sun yanke shawara a wannan mako cewa za a yi sauyi akan tsarin dokokin Hong Kong domin kare tsaronta. Ya ce ba za su yarda da duk wani yunkuri na kawo rarraba ko kuma jefa tsaron yankin cikin hadari kana sun dace za su amince ba za su amince da shi kasashen waje ba a cikin harkokin Hong Kong da kuma ayyuka na kawo rarraba da kifar da gwamnati da dagula al'amura da bacin suna inji Shen. Kalaman na shin dai suna zuwa ne watanni biyar da gudanar da wata zanga-zangar kin jinin gwamnati akan tsoma baki da walwalan birnin bayan da ya koma karkashin ikon China daga Burtaniya a shekarun 1997. Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan Democrat ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige Donald Trump a hukumance bayan kada kuri'an 'yan majalisa a bangarorin jam'iyyun lamarin da ya shata tsari na binciken daga ba.
Sama sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na karshe kuma na dare inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai kuma Tony Pollack injiniyanmu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya amma kar ku yi nisa don shirin yau da gobe yana nan tafe.